muna tare da barista mai nasara Kogo Umar a takeice duba mana shekara ta 2022 mai karewa din nan kin za iya cewa shekarar ta kawo alheri ne ko ta kawo akasin haka ga 'yan Najeriya
a gaskiya tana daya daga cikin shekarun da suke musu kawo mana alheri ba domin idan muka la'akari da abubuwan da suka faru na daya an dauki kusan shekara gaba dayanta ana yajin aiki ƴaƴan talakawa suna shan wahala wanda na kasu ne da sashe na 18 na tsarin mulkin Najeriya ƴaƴan talakawa suna shan wahala saboda yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i waɗanda suke na ƴaƴan talakawa na biyu kuma mun samu a karkashin wannan shekara ne aka samu ambaliyar ruwa wanda ba a taba samun shi ba sama da shekara 40 da ya wuce na uku kuma wannan shekara ne muka samu hawa-hawa abubuwan ta'addanci har ya kai mu bayan ma mutane da ake ta kashewa da sauransu ya kasance an dirama jirgin kasa wanda yake na gwamnati kuma aka kakkashe waɗansu mutane guda tara aka yi cikin daji da mutane da dama wanda aka kusan kashe shekara gaba ɗaya ma ba a iya fito su ba kuma abun ya wuce haka har rundunar iyalin shugaban kasa ma aka diran mata cikin jihar Katsina aka samu kuma hukumar gidan kaso din nan wato na Kuje aka diran mashi aka kuma samu rundunar da ke kare shugaban kasa wato presidential guard ita ma aka diran mata duk a wannan shekara din kuma duk da haka ba mu ga an yi wani abu ba babu hukunci babu kama mutane babu waɗanda abun ya shafa babu yema abubuwan garan bawul wannan shekara ce wadda take ta Allah wadai kuma shekara ce wadda take ba a taba yin amfani da yakin neman zabe ba tunda aka yi Najeriya kamar yanda ake yakin neman zabe a wannan shekara ƴan siyasa suna zagin juna suna bankado asalin juna suna amfani da kuɗi don a kashe juna kuma a wannan shekara ne ƴan majalisa suka yaudari mutane aka kashe kuɗi masu yawa a sunan wai za a gyara tsarin mulkin Najeriya daga ƙarshe kuma abun ya koma shakulatun bangaro
barista idan muka duba wannan kuma shekarar ko kuma in ce duk wani jawabi da shugaban Muhammadu Buhari sai ka ji ya ce shine na ƙarshe saboda a shekara ta 2023 nan ne zai aje mulki shin laifin daga wajensa ne ko kuma daga jami'ansa ne
kifi daga kai yake fara rubewa laifi nashi ne ba laifi ne na jami'ai ba saboda sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shine babban jami'in gwamnati shine komandan askarawan sojojin Najeriya shine kuma aka zaba shi aka rantsar da Qur'ani shi aka rantsar da tsarin mulkin Najeriya shi kuma aka ba dama a karkashin sashe na 153 da sashe na 147 da 150 da 174 da metadar 14 da metan zuwa 18 duk shi aka ba dama ya nada ma kansa hadimai hadiman nan ka nada su ka ba su kuma kaidojin aiki wanda ya kasa ka hukunta shi wanda ya laifi ka ba shi gwalagwalo ko ka canza shi shi aka ba wannan nauyi ka coka ba wani aka ba saboda haka shine ya kasa ba wai jama'a da suke karkashin shi suka kasa ba kuma ba a taba samu shugaba wanda yake a tarihin Najeriya ya nada ministoci da sauran mukarrabai ba shekara 7 zuwa 8 bai taba canza su ba sai wannan lokacin kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke
haka dai barista a karshe menene kake tunanin zai faru a wannan zabe da yanzu kusan za a iya cewa shine ma babban abu da ake tinkara
dama ce ga ƴan kasa ba zan ce mu ƴan kasa ku zabi wannan ko kada ku zabi wannan ba a kowa ya zama mu kanshi alƙali kai tsaya kai natsu kai shiru kai numfashi ka tuna zuciyarka a shekarar nan ka ji dadi ko baka ji dadi ba in rayuwarka ta inganta to wanda yake a matakin shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisar dattawa ko majalisar wakilai ko shugaban karamin hukuma ko dan majalisa na matakin jiha ka sake zaben shi in rayuwarka bata inganta ba to kai kokari ka canza shi ka zabi wani don ya zama maka canji duk wanda yazo wajen ka zauracin qura'a ka sai zauna mu yi alƙawari a rubuce duk waɗannan abubuwa da ka san baka ji dadin su ba a sanya su a matsayin abubuwan da kake so a yi maka idan aka zabe shi ku fara yi musu kwankwasa kofa daga wata 6 zuwa shekara 1 shekara 2 in ba su yi muku ba to in sun zo neman sabunta wannan dama da kuka ba su ku hau kujerar naki